da saduwa a wannan yammaci na Juma'a, yammaci mai albarka 18 ga watan Ramadan shekara ta 442 hijiran Annabi sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma ya zamanto daidai da 30 ga watan hudu shekara ta 2021 miladiya. Muna jaddada godiyanmu ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya kaddara saduwanmu kuma ya rubuta mana lafiya ya bamu tawfiqin azmi. Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala muna roƙonsa ya karbi azminmu da sallanmu da ibadanmu da addu'o'inmu gabaki ɗaya. Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala muna roƙonsa da kyawawan sunayensa al-husna da kuma ismuhu al-a'zam alladhi idha su'ila bihi a'ta wa idha du'iya bihi ajab. Allah ya yassara mana al-amra, Allah ya gafarce mu ya sitirce mu. Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya raba mu da duk wata masifa ta duniya wanda take tada mana hankali. Allah kuma ya raba mu da masifun na lahira. Allah ya cika mana da imani, Allah ya ba mu lafiya. Marasa lafiya daga cikin mu Allah ta'ala ya ba su lafiya. Matafiya daga cikin mu Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya dawo da su gida lafiya. Tsotsi da bala'i da fitintinu da suke damun musulmi Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala yaye duk musulmi da yake cikin kunci ko tashin hankali ko bala'i ko masifa, Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yaye masa albarkaci wannan wata mai albarka, albarkaci Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allah ya datar da mu. Yan uwa, muna nan har ila yau muna cikin tafsiri na surat At-Tauba. A jiya aya ta ƙarshe da muka fassara ta ita ce faɗin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kayfa yakunu lil mushrikina 'ahdun 'inda Allah wa 'inda rasulih illa alladhina 'ahadtum 'inda al-masjid al-haram fama istaqamu lakum fastaqimu lahum inna Allah yuhibbul muttaqin. Mun so makaranta ayoyi daga baya kaifa wayyadharu 'alaykum, sai da lokaci ya shigo mana ba mu yi bayani a kansu ba yadda muke so. Insha Allah ta'ala za mu so Allah rama ya karanta mana ayoyi kuma mu yi bayani a kansu insha Allah bi gode da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yassara. Na'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Kayfa wa in yawma wa la yaqum ولا جنة يغبونكم من أفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون.
صدق الله العظيم. ما شاء الله بارك الله. الله وبنجي سبحانه وتعالى يشي قبل شيوى كيف وإن يظهروا عليكم على مسكة شوانا ميميني. الله وبنجي سبحانه وتعالى يميميتا كلمر كيف كمر الدكا وتأفرق كيف يكون للمشركين عهد عند الله. معنى الله تعالى أنا gawa annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa kai mamaki akan su mana, ai dole ne Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala ya rusa musu alƙawarin su saboda sun kasance ba su da alƙawari ba su da mutunci. kaifa wa in yadhharu alaikum, ta yaya zai kasance suna da alƙawari a tare da ku su cika muku alƙawari alhali kuma su idan sun samu iko a kanku sun samu karfi akan ku la yarqubu fikum illa wala dhimma to ba za su taba kiyaye muku ba wani haƙi na zumunci ko kuma wani alƙawari barganin su haka yanzu suna shiru shiru saboda ba su da karfi amma idan har ya kasance suna da karfi kuma sun samu iko akan ku to kada ku kada ku yi tsammanin za ku samu zaman lafiya da su ba su ba ku zaman lafiya ba saboda haka ku daina damuwa da irin alƙawari da aka dauka kuma Allah ta'ala ya warware wannan alƙawari su waɗannan ba su da mutunci ba su iya alƙawari ba balle su cika shi wa in yadhharu alaykum in dai har sun samu iko akan ku to za su gama ci muku mutunci gabake daya la yarqubu fikum illa wala dhimma ba za su taba kiyaye muku ba wato ainihin illan wala dhimma sayyidina abdullah ibn abbas allah shi kara masa yadda ya fassara ma'anan illan shine qaraba wa dhimman shine ahda wato bi ma'ana ba za su taba kiyaye muku zumunci ba duk kusanci da kuke da su na jini to bara su lura da wannan ba ko bara su kiya muku wani alkawari da yake tsakanin su da su ba za su ci muku mutici su kwata muku rai su kakkashe ku su kwace dukiyarku yadda sun so sun ga dama saboda haka ko ina ruwanku da alkawarinsu ko ma sai ku zuba musu alkawarinsu saboda su ba su da mutici yurdunakum bi afwahihim za ka tarar da su wato za su daddadar da ku su dana muku magana mai daɗi su faɗa muku kalmomi masu daɗi da bakansu wa ta'ba qulubuhum amma a cikin zukatansu ba su yarda da ku ba sun tsane ku amma yaudaranku suke yi wa aktsaruhum fasiqun kuma mafi yawa daga cikinsu fasiqai ne marasa addini marasa hankali marasa aqida Allah ubangiji subhanahu wataala a wannan aya yana munana halayen mushrikai da kafirai da kuma irin su yahudu da nasara da duk irin mutumin da ya ɗabi'antu da irin ɗabi'arsu Allah ta'ala yake cewa daga cikin ɗabi'unsu halayensu in dai sun samu ɗaukaka ko ƙarfi a kanku to ba za su dubi muku wani mutunci ba za su kakkashe ku yadda su so sun ga dama za su ci muku zarafi su ci muku mutunci ba za su kiyaye da wata wato ainihin dangantaka da ke take tsakaninku da su na jini ba ba za su kiyaye wata wani alƙawari da yake tsakaninku kuka yi na zaman lafiya ba duk wannan za su rusa mushrikai yahudu ba su iya alƙawari ba ba su cika alƙawari ba a rayuwarsu na duniya la yarqubu fikum illa wala dhimma ba su cika muku alƙawari ba ba za su dubi mutuncinku ba ba za kuma su dubi alƙawarin da kuka ɗauka musu na zaman lafiya ba wannan ita ce halinsu tun a da kuma har zuwa lokacinmu na yanzu haka ba su daina wannan ɗabi'a ba shi yasa mutum idan yana bibiyan labarai da abubuwa da suke faruwa a duniya zai tarar da yahudu na duniya da yanzu suke raye a nan isra'ila ne ko ta amerika ne ko ta ina ne ba wani alkawari da suka ɗauka wa musulmi sun cika musu babu shi alkawarruka nawa da isra'il ta ɗauka wa filistin a wajen majalisar ɗinkin duniya cewa za a kiyaye su za a ba su haƙoƙinsu alƙawari nawa a cikin alƙawarruka ɗaruruwa da suka yi guda ɗaya ba su nafaza shi ba su yi sa ba kuma kullum sai sabanta da jaddada wani alƙawari sabo bayan kuma na baya ba su cika ba kuma har yanzu shugabannin musulmai suna ganin kamar suna da wani alƙawari suna da wata kyakkyawar wato zato a tare da su kamar za su yi musu wani abun kirki ba wani abun kirki da za su yi musulmi haka Allah ubangiji subhanahu wataala ya riga ya siffanta halayensu aw kullama ahadu ahdan nabadahu fariqun minhum bal aktharuhum la yu'minun duk wani alkawarin da kaga sun dauke shi to za su zubar da wannan alkawari ne saboda ba su da imani wadaka kada ku rudu da wani alƙawari da za a yi muku daga wajen wanda ba musulmi ba ko na menene daidai da tallafi da kike gani da irin taimako da kike gani ana wa al'ummar mu ana alƙawarrukan da suke ba alƙawarruka na keke bane kuma ba wani alƙawari da suke cika shi daidai kuma duk wani alƙawarin da kaga an yi sa an zo an cika shi to manufan da take karkashin sa da kuma amfanin da za su samu daga jikin mu to ya dara taimako da suke yi sai tsammani wai za su yi maka abu kyauta da maka kyauta ba dama ba ni gishe in baka manda kuma sun shiga ƙasa sun shiga garin to wata manufar su ne wata agenda ne strategy ne adiga an shimfiɗa ta to kuma sai an gama wannan strategy a kan mu saka dan gishiri da ake rabawa dan shinkafa da ake bayar dan wannan kada ya dauka mana hankali mu kamar wani aikin kirki suke yi mana ba wani aikin kirki da suke yi kai bo in yadhharu alaikum la yarqabu fikum illa wala dhimma idan zaka ga mutumin da zai taimaka maka ya kawo maka abinci kuma alhali shi zai sa bindigogi a kashe ka shi zai bada bumabumai a kashe ka an gane abin da nake nufi shi zai dinga renon waɗanda za su zo su kashe ka shi yake ɗaukar nauyi wanda za su zo su kashe ka kuma a ce wai shi zai kiyaye ka ya kula da kai ai wannan tasuniya ne ake yinta an gane abin da nake nufi dalili da haka kada mu rudu da wani alƙawari ko kuma wani yarjejeniya da ake yi ana gani kamar za a cika mana wani alƙawari ba wani alƙawarin da za a cika mana mu kawai mu koma ga Allah mu yi kukanmu ga Ubangiji Subhanahu wataala mu ɗaga hannunmu ga Allah Allah shi ne ya aza mana kuma Allah shi zai yaye mana amma wai kada mu yi tsammanin mu yi fatan wai wata ƙungiya ne za ta zo wai ta NGO ko ta menene wallahi za ta yi tawarware mana halin da muke ciki ba su isa ba sai dai su ƙara mana talauci ko kuma sai dai su ƙara mana tashin hankali ko dai su ƙara mana rashin lafiya ko dai su ƙara mana dai wata tsiya dai amma ba dai zaman lafiya ba ba walwala ba ko wadata ko kwanciyar hankali ko ci gaba ba wannan mustahili ne ba za a taɓa yi mana ba saboda babu wata ƙasa a duniyan da sun shigo mata sun yi mata wani abun kirki babu ki ka karanta labaran ƙasashen duniyan nan gabaki ɗaya babu wata ƙasa da an shigo mata an fita an yi mata abun kirki tana yabawa Somalia an shiga an ƙara tarwasa ta ne tana neman ta haɗu har yanzu ba ta haɗu ba yankin Darfur an shiga masa ana neman a haɗa shi har yanzu ba a samu haɗin kansa ba ga Palestine ga shi kullum hankalin su a tashe ga mutanen mu na Yemen hankalin su a tashe mutanen Syria hankalin su a tashe mutanen Libya hankalin su a tashe ko ta ina a duniyan nan ba inda zaka ga an shigo kuma an samu zaman lafiya ga Afghanistan ga Iraq a farko kuma duk hankalin su a tashe mu ba haka Najeriya kar mu tsammani wai su sun shigo suna taimakawa za mu samu wani abun alkhairi wai hankalin mu ya kwanta ba zai bi taɓa yiwa ba 'yan uwa musulmi abinda zai taimaka mana shine komawa ga Allah mu yi riƙo da addinin mu yadda muna riƙo da shi a da yadda da kakannin mu da iyayen mu da malaman mu su yi riƙo da wannan addini na musulunci da wannan alƙur'ani da shi ake tinkaho za ka ga ladabi da biyayya yadda ake wa malamai ake wa almajirai abun mamaki daidai da wurin sangaya da ake karatun alƙur'ani mai girma a da ba a taka shi da ƙafa ba a taka shi da takalma ina nufin saboda girmama wurin da ake girmama alƙur'ani mai girma inda ake rubutu ake karatun alƙur'ani mai girma ana rubutu anan ba za ka wani ya wuce da takalma saboda girmama almajirai da malamansu amma sai muka wayi gari wani lokaci sai muka zanci kanmu ana gaya mana in ka cire takalmanka inda ake karatun sangaya to ka yi shirka bai kamata ba ka cire musu takalma ba wayannan kuma mutane ne ba su fika da kowa asali ma su yan bid'a ne akwai mushrika a cikinsu ba sa suna hada Allah da wani haka dai an tusa wa mutane ana kabbara Allahu akbar an fada musu gaskiya to sai musifa ta fara shiga mu to in ba mu koma yanayin mu na da al'ummar musulmi na wannan ƙasa al'ummar musulmi na Borno da Yobe sun fahimci ƙimar addinin musulunci ƙimar alƙur'ani mai girma ƙimar malamansu da shahinansu na da an koma an tafi a iri yadda Allah ta'ala ya azamu a kan wannan hanya to inda wata karkatakin hanyar da yanzu ake binta na wani ƙarami ya kushe babba da shi wani ƙarami ya bi'intar da wanda ya girme shi ya ilmantar da shi ya fisa komai halin da yanzu muke ciki idan ba mu canja ba to wallahi ba za mu samu kwanciyar hankali ba za a samu zaman lafiya ba kuma abokan adawa sai dai su samu iko a kanmu an gane abin da nake nufi shine abin da Allah Ubangiji Subhanahu wataala yake bayyana mana a yanzu kaifa wa in yadhharu alaikum ta yaya ma hankalinku zai kwanta idan sun zo sun samu iko akan ku yaya za su bar ku la yarqubu fikum illa wala zimma ba za su taba wato ainihin kiyaye muku wani zumunci ba ko wani alƙawari in dai matsiyata ne sun zama to shine shugabannin ku in dai matsiyata ne sun zama to shine waɗanda suke jagorantar al'amarin ku na addini ko na duniya la yarqubu fikum illa wala zimma ba za su taba kiyaye muku ba wato ainihin zumunci ko wannan kuma mun ga wannan a cikin idon mu lokacin da aka gubo shi ka shiga wannan bala'in garin nan nawa ne wanda suka kashe iyayensu da malamansu da yayansu da wanda suka wannan nasu ba wani wato illan wala zimma ba kiyaye ta ba sam sam saboda ana gani kamar an samu iko akan musulmai an gane abin da nake nufi wannan tabi'a ba tabi'ar musulmi ba ce ainihin da tabi'a ce da aka wato aka gaje ta daga wajen mushrikai da kuma yahudu ka zo ka ci mutuncin wanda yake zumuncin ka ne mahaifinka ne mahaifiyarka wato ainihin wanka ne dan uwanka ne zumuncinka ne malaminka ne makusancinka ne wato makwabcinka ne wanda addini ya hada ku tare da shi ka zo ba ki kiyaye masa wannan zumunci ba ba ki kiyaye masa alƙawari na zaman Allah ta'ala yake ku zanna zaman lafiya ka girmama shi a matsayinka na mu'mini dan uwanka ba to me za ki wa addinin musulunci kun gane abin da nake nufi saboda haka Allah ta'ala yake cewa to haka dai idan Allah ya daura mushrikai akan ku abinda zai muku in ya daura yahudu akan ku kuma abinda zai za su yi muku kenan haka dai in dai ya daura duk wani wanda bai fahimci addini ba kuma yana da agenda propaganda na aiki ma yahudu na nasara to irin abinda zai muku kenan la yarqubu fikum illa wala zimma yurdunakum bi afwahi wa ta'ba qulubuhum za faɗa muku magana mai dadi da bakin su amma kuma zuciyar su ba sa tare da ku wa aktsaruhum fasiqun in yawma mitara kace mafi yawa daga cikin su fasikai ne ishtaru bi ayati llahi thamanan qalilan fasaddu an sabili ishtaru bi ayati llah bi ma'ana suka yi musanya da ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala suka bada ayoyin Allah masu kima masu daraja aka ba su wani dan farashi kankani saboda su yaki addinin musulunci Allah ta'ala kace fasaddu an sabili llah sai sun yi iya kokarin su wajen hana mutane bin addinin musulunci innahum sa'a ma kanu ya'malun lalle suka yi ya munana tun da abin da sun kasance suna aikata shi na fasadi da barna da kuma cin zarafin musulmai la yarqubuna fi mu'minin illa wala zimma ya sake maimaita shi la yarqubuna wato ba za su taba kiyaye ba a jiki a tare da mu'mini ba za su kanga wa mu'mini ba za su kiyaye wa mu'mini ba wani abu kusa da shi bi ma'ana ba za su kalli zumunci da yake tsakanin su da ƴan uwansu musulmi ba za su kuma su kalli alƙawari da yake tsakanin su na zaman musulmai ba su wannan ba ruwansu da shi la yarqubuna fi mu'minin illa wala zimma ba za su kiyaye masa mutunci ba ko kadan ko ta ina suna ganin sa ba mu'mini ba ba musulmi ba ya halatta a zubar da jinin sa ya halatta a kashe shi an gane abin da nake nufi la yarqubuna fi mu'minin illa wala zimma mu'mini ne dan uwansu mu'mini ne yana cewa la ilaha illa allah muhammadur rasulullah amma kuma su ba za su kiyaye masa wannan ba la ilaha illa allah ba za ta keke shi ba sallan sa azumin sa ba zai kire shi ba zai masa amfani ba saboda menene saboda bai bi irin hanyar su ba bai bi abin da aka dawo da shi ba na barna da fasadi ba an gane abin da nake nufi ubangiji anan subhanahu wataala yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama irin halin mushrikai da kuma halin yahudu da nasara da annabi sallallahu alaihi wasallama ya tarar da su a madina da kuma halin munafiqai ma gabaki ɗaya wanda suke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a madina duk waɗannan ɗabi'un su ɗabi'a ɗaya yake halin su hali ɗaya ne ba sa ganin girmama musulmi da darajanta musulmi da kuma ganin musulmi wani abun kaiki ne abun daraja a wajen ubangiji subhanahu wataala su ba ruwansu da shi muddin dai bai bi tasu hanya ba to hanyar sa ta la ilaha illa allah muhammadur rasulullah imanin sa yaqinin sa sallan sa nan ba za ta kire shi ba an gane abin da nake nufi ubangiji subhanahu wataala yana jan kunnen mu akan cewa mu kiyaye darajar ƴan uwan mu musulmi dan saboda wata sabanin fahimta ta shiga tsakaninka da ɗan uwanka musulmi wannan ba zai baka dama ba zai baka hurumi na ka faɗa akan sa duk abin da ranka yake so ba akwai doka dan ban bi ka ba ba zai baka dalilin ka kafurtar da ni ba an gane da kyau ko kuma ka bincinta da ni ko kuma ka ganni ni dan wuta kai kadai ne da wanda suka bi ka ku ne in aljanna wannan ba addini bane wannan ba musulunci bane la yarqubuna fi mu'minin illa wala dhimma ba sa kiyayewa mu'mini komai nasa na rayuwa addinin sa nan gabaki da suna ganin sa ba wani addini ba zamancin sa da zaman lafiyar sa da musalaman sa duk wannan ba zai keke shi ba a gare su saboda bai bi irin nasu hanya ba ana gane abin da nake nufi mun zo lokacin da daidai da charbin nan ana ganin ta ana kire ta wato salkan yahudu kun san irin salkan da yahuda suka sa yi ko kuma krista da suke sata a cikin cocin su wai charbi ma haka take bi ma'ana wanda yake rike da charbi da yana istighfari da ita yana salatin annabi da ita yana la ilaha illa allah da ita yana tasbihi tahmidi tahlili wai ba bambancin charbin sannan da salkan da bai yahudi ko krista ya rata ta a wuyansa an gane da kyau sai kuma du'a ce Allahu akbar Allahu akbar an ga musu gaskiya to me ya hada charbi da salkan yahudu da ya rata a wuya akwai abin da ya kama ya hada su kama ba ma abin da ya hada su kama kalmar charbi a ka harshen larabci ana kira ta menene subha ko kace al-musabbiha me ma nan subha ko al-musabbiha aka ba ta suna ne daga irin aikin da ana yi da ita ana yi ta da tasbihi subhanallah subhanallah wannan shine da wannan ne aka ba ta suna fa ma sunniyat subha subha aw al-musabbiha illa li anna ashabaha yusabbihuna Allah biha to wanda aka yi ta dan saboda sarkake Allah da girmama Allah subhanahu wa ta'ala dare da rana in ka ga wani ya rike ta a koda yaushe sai dai yayi ai abun kirki da ita sai dai ya ambaci Allah ta'ala da ita ko ba haka bane amma kuma sai shaydani ya riya wasu cewa ai wannan daidai take da wato salkan ba yahude ko kuma salkan krista da yake rata a wuyanta to kaga ina za a samu zaman lafiya ai wanda yake maka wannan charbinka irin sarkan ba yahude ne sarkan krista bi ma'ana baka ambaton Allah ta'ala da tauhidi kai mushriki ne ko da ka charbinka nan shirka ne an gane abin da nake nutse alali kuma duk littattafai na duniya ba za ka taba karanta a cikin su littafi da ya kawo irin wannan mafome irin wannan ideology irin wannan fahimta na cewa in ka ga dan uwanka musulmi ya rike charbi ka kamanta charbin sa da salkan ba yahuda da nasara sai a wannan zamanin mu da kuma halin da muke cikin ta a yanzu an gane abin da nake nufi kaga wannan masifa daya masifa ta me za ka ga mun zo lokacin da bayan khamsu salawatin aka ce azunna ayi sallah ba wani abu da ayi ba azunna ayi addu'a addu'a na ambaton ubangiji subhanahu wa ta'ala ne ko ba haka bane subhanallah alhamdulillah allahu akbar in abun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada ba sahabbansa da suka kawo masa qara dhahaba ahlu dusuri bil ujur yusalluna kama nusalli wa yusumuna kama nusum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim annabi sallallahu alaihi wasallam yake da su ga abunda ga tsaraban da dan ba ku ita wanda in har kun kula da ita za ku wuce duk wanda yake gaban ku wanda yake irin ku ba zai same ku ba sai wanda yake irin aiki ku ya wuce ku menene annabi sai koya musu subhanallah alhamdulillah akbar ba'da kulli salatin wannan zikiri wannan aurat wannan tasbihai da ake yin su bayan sallah sai mu ga lokacin da ake gaya mana cewa muna ji in ka zanna kai wannan addu'a kai bid'a ka sabawa Allah ba Allah kake roƙon sa ba ba addini kake yi ba saboda ka addu'an ka na wannan lokaci ba wanda yake sauraron sa Allahu akbar ana kabbara an fada musu daidai to yaya addini zai tafiya kuma musulmai za su samu zaman lafiya wanda zaka ga kawai karatun sa tafsirin sa bayanan sa duk da abun sa akan musulmai ne ayatu hauka hau akan yahudu da nasara da krista ya zuba ta akan musulmai dan uwansa sai ya fassara ta sai ya kira Allahu akbar ya fadi gaskiya kaga addini ba zai taba tafiya ba la yarqubuna fi mu'minin illa wala dhimma ba za su ba kiyaye wa musulmi ba wani zamanci wai wai dan uwanka ne family ka ne wai kai kai malamin sa ne kai almajirin sa ne kai wannan duk wannan ba zai kire ka ba kuma wallahi alazim galiban wanda suke waɗannan almajirai ne ga malaman su suna nan a gaba da su yawa daga cikin su sun zanna a gaban malaman mu a gaban wannan ba za su na ambaci wannan kaza ba amma kuma sai gashi nan ga malamin ka ne karantar da kai Qur'ani ya karantar da kai ja da baki ke baka iya ba, ya nuna maka hanya, ya karantar da kai afdali da ajmawi, ya saka a cikin hanya, kuma sai ka zo ka ce wai daga baya shi wannan ba malami bane, dan bid'a ne, ba musulmin kirki bane, addinin da yake yin sa nan kai ba irin addini na annabi da sahabbansa ba. To kai kaga annabi da sahabbansa ne, an gane abin da nake nufi. Shi wannan malami ya fi ka sani wane ne annabi da sahabbansa, saboda shi yana da silsilan karatunsa na ilimi da wajen malamansa da sun karanta a wajen malamansu, wannan ya karanta wajen malami kaza har zuwa wajen sahabban annabi har zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam. Wataƙila wannan da kake raina shi silsilan da yake da ita baka da iri kamar ta. An gane abin da nake nufi kuwa, saboda haka wallahi mu yi hattara ba duk wanda kwaji ya bude baki yana cewa Allah yake annabi yake kawai sai kasa kunne kana ji sai ka karu da addininsa. Imamu na Ahmad yake ya ko musulmi ku ji tsoron Allah, addinin ku nan amana ne a wuyanku, addinin ku amana ne, kowanne ku ji tsoron Allah, ya san wani malami ne zai je wurin sa ya karbi addininsa. In ba haka ba sai ka je ka kana kama addininka daga kowanne malami, daga baya ka tashi ka tara kana gani kamar kana da addini ba ka da addini. An gane abin da nake nufi, shi yasa malaman mu suke ga mana cewa man la shaykha lahu fa shaytanu shaykhuhu. Allah ya shirye mu. La yarqubuna fi mu'minin illa wala dhimma, yace wa ulaika humul mu'tadun. Allah ta'ala yake cewa wa ulaika, lalle wadancan kan sune yan ta'adda, bi ma'ana sune wadanda suka ketare iyaka a wajen bin umarni ubangiji subhanahu wata'ala, wadanda ba sa girmama musulmai, ba sa darajanta musulmai. Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya tabbata a cikin sahihul bukhari, annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk muslimin da yake la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah, yayi azumi, ya fuskanci alqiblarmu, yake yankan mu, to yake wannan shine muslimi dan uwan namu, dan uwan mu, yana da haƙƙi akan mu, muna da haƙƙi akan sa, dole ne mu kiyaye shi, mu kiyaye haƙƙoƙinsa. Haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba wa musulmi wannan kariya, man salla salatana wastaqbala qiblatana wa akala zabihatana fadhalikumul muslim lahu ma lana wa alaina ma alayhi. An gane abin da nake nufi, Allah ta'ala yake cewa ulaika humul mu'tadun fa in tabu wa aqamu as-salata wa atawu az-zakata fa ikhwanukum fid din. Ubangiji ta yake cewa in tabu, idan waɗannan da aka rusa musu alƙawarin nan suka tuba suka musulunta, sun zo ana a jaddada musu alƙawari, tabu sun musulunta din, wa aqamu as-salata, sannan ko ba wai kawai tabu da bakin su bane, a'a suka bayyana haka da aikin su, abinda suka faɗa da baka suka aikata shi, sun shaida la ilaha illallah muhammadur rasulullah, to aikin su ya nuna. An gane da gaushe, sai imamu na al-Imam al-Bukhari yayi tabwid a cikin littafin al-imanu qawlun wa amal, imani shine abun fada da baki da kuma aiki da gaba, ba wai kawai da bakin mutum ya fada ba kuma baya aiki ake da shi mu'mini ba zai kire shi ba, yace saboda haka ce idan waɗannan suka tuba suka musulunta sannan suka fassara wannan da aikin su, wa aqamu as-salata suka idar da sallah, wa atawu az-zakata sannan kuma suka bada zakka, to waɗannan fa sun zamanto ikhwanukum fid-dini, to sun zamanto ƴan uwanku ne a cikin addinin musulunci, ya zama wajibi ne ku kiyaye su ku ba su haƙƙinsu. Fa in tabu wa aqamu as-salata wa atawu az-zakata, idan suka tuba suka musulunta suka yi sallah suka bada zakka sun zama ƴan uwan ko musulmai. Malamai suka ce wannan ya tabbatar mana da wato ainihin ƙimar sallah da kuma zakka a cikin addinin musulunci. Allah ya hada su da kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah, kuma ubangiji subhanahu wataala ya bayyana cewa fadar mutum wannan kalma shahada da bakinsa ba za ta kire shi ba sai in an ga waɗannan guda biyu a tare da shi na aiki da su, sallah da zakka. Haka kuma suke guda biyu, Allah ya hada su a mafi wurare da yawa a cikin Qur'ani mai girma da kuma siyar daban-daban. Sun zo da sighatul madi aqamu as-salata wa atawu az-zakata, sun zo da sighatul mudari yuqimu as-salata wa yutu az-zakata, sun zo da sigatul amr aqimu ssalah wa ati wa ati zakat sun zo da sigatul masdar wal muqimi ssalah wal mutuna zakat da kowane siga suka dawo su wadannan guda bi Allah ta'ala bai raba su ba as-salah wa zakat shi yasa sayyidina abubakar sun yake wanda yaso ya raba su bazan yarda masa ba sai na yake shi an gane abin da nake nufi shi yasa malaman musulunci duk suka ittifaka duk mutumin da bai yarda da sallah ba koda ya yarda da kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah inda yayi inkarin sallah to shi murtaddi ne munkiri ne mana shi mushriki ne wanda ka bala ma a bashi hukunce hukunce na zaman musulmai ba kashe shi za a yi saboda mushriki ne la ilaha illallah ba za ta keke shi ba inda baya sallah inda yayi inkarin sallah idan kuma mutum ya yarda da sallah bi mana bai inkarin ta ba ya yadda cewa sallah din wajiba ce Allah ya wajabta ta akan musulmi amma yake ne bazan yi ba aga tashin hankali shi bai ce ba wajibi bane ce a wajibi ne Allah ya wajabta cikin alqur'ani ba musunta ba amma ni bazan yi ba to wannan zai kire shi ne malam zai ce bazai kire shi ba shi ma wannan hukuncin da za a yi masa za a tsare shi ne a kulle shi a bashi daman lokacin sallah guda ɗaya cikin daman lokacin sallah guda ɗaya misali sallar la'asar ta yanzu din nan sai a bashi daman ta kiga lokacin sallar la'asar yayi fa maganan nan da ka faɗa ka janye fa ka ja wannan maganan ka tuba ka ji tsoron Allah bai kamata musulmi ba ya faɗi wannan magana ana ta masa wa'azi lokacin sallar la'asar yana nan lokacin muqtari ana ta masa ana ta tunatar da shi har a zo lokacin sallah na ittirari shine lokaci na zarura idan yazo lokacin sallah asar yazo dab da karshe rana ta yi kusan ta fadi ya rage abinda ba zai wuce raka hudu na sallar asar ba a sake gindada masa lokacin sallah fa ya so ya fita kai sallah yake a bazan yi ba fa ina ga mu ko man ina yarda da sallah fa kar ku ce bai yarda da sallah ba amma bazan yi ba to idan har lokacin larura yayi mabayi ba shi ma za a kashe shi wannan ba musulmi bane a ra'ayi na wasu dawa daga cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam imamu na malik da wasu malamai suka ce musulmi ne amma ba za a wato za a kashe shi amma ba ra'ayi masa sallah ba na mutanen kirki za a tsara gama garin mutane a ce kamar irin yan iska ne kace wanda su irin ba su da tarbiya ba su da wannan a nemi yan tasha tasha na su su zo su yi masa wanka su zo su yi masa sallah a je abin ne shi a tafi da shi kuwa an je ziyarar makabarta kar a tsaya kan kabarinsa ana masa addu'a a kyale shi da ayyukansa Allah ya san irin abin da zai yi masa an gane abin da nake nufi kaga falalan sallah da darajanta a cikin addinin musulunci lokacin sallah guda daya idan mutum bai yi ba ga irin hukuncin da za a yi masa to ina ne ga wanda fa shi lokutan barkatai a tare da shi ga sunan lokutan sallah ba a yin su sallah ba a yin ta daidai wani ma kawai shi ya koyi sallah din sai ya hada ta wai kari over sallah yana hada tun ta asuba ta azhar sallah asar azu magariba lokacin da muna karatu a university akwai wani masallaci a university ana ce da shi carry over mob wai shi wannan masallaci da ba gayu ba sa yin sallah kan lokaci a wannan ana ta yawo a yi lectures a je nan a yi duk abin da ake so at the end of the day mutum ya kammala zai zo gida sallar magariba sai a tara da abokansa da wannan nasa kowa ya sani da ma akwai azhar akwai asar za a hada su da magariba carry over mob sai sallah a gurguje a wasa a tafi nan masallaci yana nan ana wannan daki to irin wayannan mai za su fada wa Allah gobe kiyama an gane abin da nake nufi ubangiji subhanahu wataala cikin surat araita allazi kadzibu biddin yace fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun fawailul lil musallin wail bone halaka azaba min tanani ya tabbata ga masu sallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaji ta'birin ubangiji subhanahu wataala wato bone halaka azaba mai tsanani mai radadi ya tabbata akan masu sallah yasa wasu malaman qira'at malaman qur'ani suna ganin cewa bai kamata mutum ya tsaya nan ba ya hada fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun zai fi bada kokin hankali amma fawailul lil musallin haka mutum ya tsaya ya koyi zafi yace azaba da halaka ta tabbata ga masu sallah amma fa su wane ne alladhina hum an salatihim sahun wanda sun kasance suna wasa da sallar su sai Abdullah ibn Abbas ya fassara ma'anan sahun sune alladhina yu'akhkhiruna as-salata an awqatiha wa yudayyi'una ruku'aha wa sujudaha sune wadanda suke jinkirin sallah ba sa yin ta akan lokacin ta ba sa yi kuma idan suka tashi yi ba sa cika mata ruku'anta da sujudanta kaga laifi har guda biyu suka hada ba yi akan lokaci ba kuma da aka tashi yi babu tumanina babu sakina kuma duk ko wannan kowanne ma laifi ne mai zaman kansa an gane abin da nake nufi sabili da haka kiyaye sallah wajibi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa nayi kusa nayi niyya wata rana a cikin sallah a cikin masallaci zai yi sallah zai kabbara sai sai ya dubi masallaci sai ya ga wasu ba su dawo masallah ba su zo sallah ba sai annabi ya bata rai yake wallahi nayi niyyan akan in bar sallah ta yanzu dinnan in je in bi gida gida na waɗannan mutanen da ba su zo sallah tare da mu a yanzu ba in kona musu gidajensu in kona musu gidajensu saboda menene saboda barin su na sallah a tare da mu yace mutane su ji tsoron Allah in suna so su gamu da Allah lafiya su dinga zuwa masallaci su yi sallah a tare da mu shi yasa ya kuwa musulmi sallah ita ce ginshiƙi ta addinin musulunci duk mutumin da ya kiyaye ta ya kiyaye musulunci wanda kuma ya yi wasa da ita to ka tabbata sauran ayyukansa na musulunci na addini akwai matsala a cikinsu mutumin da kaga sallansa ba daidai ba to babu shakka azininsa ba zai zama daidai ba babu shakka mu'amalarsa da mutane amanarsa cika alkawarinsa da zaman lafiyarsa da mutane akwai matsala to wanda bai kiyaye haƙƙin Allah ba a cikin sallah ya zai iya kiyaye haƙƙin kaumin mutane ba an gane abin da nake nufi ba zai iya ba fa in tabu wa qamu salata idan suka tuba sannan suka idan da sallah wa atau zakata sannan kuma suka bada zakka Allah ta'ala yake to fa ikhwanukum fid din lalle waɗannan kan sun zamanto wato ainihin ƴan uwanku ne a cikin addinin musulunci wa nufassilu al-ayati liqaumin ya'lamun Allah ta'ala yake cewa muna bayyana ayoyi dalla dalla dake dake ga wanda sun kasance suna da ilimi za su hankalci waɗannan ayoyi su hankalci waɗannan bayanai da gare mu bi ma'ana duk waɗannan bayanai da Allah ta'ala yana yi wanda za su fahimta su hankalta daga wajen Allah sai aiki da su masu ilimi liqaumin ya'lamun ma'ana marasa ilimi da ba su yi karatu ba yana da wahala su fahimci waɗannan bayanai dalla dalla kamar yadda ake so balle su ɗauke su yi aiki da su ashe yana da kyau in kana so ka fahimci Qur'ani ka fahimci sunnar ba'i sallallahu alaihi wasallam ka fahimci addinin musulunci gabaki daya kai ilimi ilimi shine tushen fahimtar Qur'ani da addini gabaki daya baka da ilimi baka karatun ilimi to in kana zuwa wajajen tafsiri kana zuwa wajajen karatu to zaka sa attendance naka ne da ka samu albarka ka samu ladan zuwa a albarkacin wannan wata mai albarka na Ramadan ka saurari Qur'ani ka zama ta cikin masu zikiri amma dai karuwa da fahimtar tafsiri yadda ake so ba za ka ji dadin sa ba ba za ka dandane shi ba yadda ake so tunda babu wato ainihin background na karatun ilimi an gane abin da nake nufi shi yasa in uwa neman ilimi yana da muhimmanci musamman ilimi na addinin musulunci musamman ilimin da zaka fahimci da shi ibada wanda zaka san da shi Allah wannan ilimi saninsa wajibi ne a gare ka kai musulmi sauraro haka ba karatu bane ba ilimi bane ilimi ma'anar sa ka samu littafi ka samu takarda kana da bairo zaka zo wajen malami kana bibiyan karatu daga farko zuwa ƙarshe safha safha waraka waraka kake tafiya wanda yake ci karatun ilimi amma in ba ka yin haka duk wani abun da kana yi sunansa sauraro ne to sauraro kuma daban yake da karatu abunda kuma Allah ta'ala yake bukata daga gare ka a wajen fahimtar ayoyi na addini na Qur'ani ilimi ne ba sauraro ba ɗan uwana musulmi yanzu fi sabilillahi nasiha dan Allah a zaman mu anan masallaci da muke sauraron karatu idan aka ce za a kowa ya tambayi kansa ni littattafai na musulunci nawa na mallaka a tare da ni littafi nawa nake da suna na qala Allahu qala Rasulullah littafi nawa nake da shi littafi nawa nake zuwa wajen malami na karanta shine abun tambaya fa wannan shine challenging da yanzu a zamanin mun nan kana iya kama matasa da shi ba za su baka amsa ba amma akwai kishin san addinin musulunci kuma wannan ana ce da shi zafin kai ne kana da kishi baka shirya wa abin da zai magance maka kishinka ba wannan kurari ne kawai kake bata lokaci ne in kana da kishin musulunci kai karatu addinin musulunci da ilimi za ka iya ka kare addininka ka kare ƴan uwanka musulmai babu ilimin nan ba wallahi wata rana za ka ga kanka a cikin wani hali na tausayi kana iya tafiye-tafiye kana iya zuwa kirme misali Allah kaddara ka je wata ƙasa daban ka je wannan a matsayinka na musulmi kana sallah kana azumi kana iya gamuwa da wani yayi challenging naka kan addininka ya za ka iya ka kare kanka ka kare addininka na musulunci in ba ka yi karatu ba ɗan uwana matasa fi sabilillahi mu farka yadda mun damu da sun duniya kowa yanzu zamanin mu ne yanzu nan duniya yake so kuɗi 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 ya riƙe idon kowa da kowa kowa hannunsa tunaninsa shine sana'a abinda zai samu abinda zai ci yana da kyau kai sana'a musulunci bai hana ba asalin musulunci baya so mutum ya zama rogo baya sana'a ba hana ka wannan ba amma an ce abinda aka halicce ka domin sa din kai sa sannan sai kai wannan a bayan sa abinda aka halicce ka domin sa shine karatu shine ilimi ka dubi alqur'ani mai girma daga bakara zuwa nasi wace aya ce farko ta fara sauka aka ce da mu menene iqra bismi rabbikal ladhi khalaq iqra kai karatu kana dogaro da sunan ubangijinka ta'ala da halicce ka iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq aka sake mai mai ta maka iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam sai kana mai qalam sai kana mai bayro kana neman bayro sai kana mai takarda wannan shine alladhi 'allama Allahu bihi الذي علم بالقلم باك ده قلم باك ده تكدا ده ذاك يقراتو علم الانسان ما لم يعلم wannan farko farko abun da yake daga Qur'ani ayoyin nan guda biyar suna kira zuwa ga ilimi kaga akwai sallah ko ba haka bane akwai azumi amma ayoyin farko ba su zama ko wannan ce salli ya muslim ba su umurce mu da sallah ba ba su umurce mu da azumi ba ba su umurce mu da bada zakka ba ba su umurce mu da komai ba illa kai karatu musulmi wannan shine wajibin farko da Allah subhanahu wataala ya nema daga gare mu mu musulmi mu yi karatu kuma shine abin da Imam al-Ahdari ya faɗa awwalu ma yajibu 'ala al-mukallafi tashihu imanihi farkon abin da yake wajibi ga balighi mukallafi namiji ko na mace ya inganta imaninsa ya gyara imaninsa ya sarkake imaninsa inganta imani gyara imani sarkake imani ba zai tabbatuwa ba sai an yi karatun ilimi saboda haka ilimi shine farko farko abinda aka nema daga gare mu amma nema abin shi ba fa amma mu yanzu kuma muka juye abun muna cewa farkon abinda aka ce mu nema mu nemi abin shi to in mun nemi abin shi sannan sai mu nemi na kalla wai karatu ba na ce dai sai na salla ana gane sai mu nemi na salla da haka haka sai dai a rabu da duniya lafiya ba za a rabu da duniya lafiya kai wa Allah abinda baya nema daga gare ka shine neman abinci abinda ya nema a gare ka kai kai masa ya zaka zauna lafiya da Allah ai zaman lafiya da Allah shine yi wa Allah abinda yake so shine bautata masa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu shine abinda Allah yake so in kai masa yake masa ma uridu minkum rizq wa ma uridu an yut'imun inna allaha huwar razzaqu dhul quwwati matin abinda ka gabatar ka fara da shi neman sana'a neman arziki kai ne ka gabatar ba Allah ya gabatar ba abinda Allah ya fara da shi illa liya'budun an gane abinda nake nufi to amma mun zai zama to hannun mu tunanin mu duk shine duniyar ne ya za mu same ta ya za wannan sai mun manta da addinin mu da aqidar mu da wannan ibadar mu shi yasa yanzu duk mafiyawanci an shiga rodani an shiga kokonto an shiga a cikin addinin musulunci wani yake ga mu wallahi nikan yanzu duniyar na kasa wanda zan bi ana ganewa da ina bin wasu su na fahim na dauki wata fahimta sai na ga wannan fahimta ba za ta kai ni ba na zaki koma yanzu ina bin wasu amma kuma yanzu haka abubuwan da nake gani yanda mutane suke tafiya da al'amuran su na shiga wani shakku na duniya an gane abin da nake nufi sabili da ka yan uwana musulmi gaskiya idan mun ba mu tashi ba mun gyara halin da muke cikin ta na rashin karatu ba to gaskiya jahilci ba zai taba rabuwa da mu ba kuma muddin muna cikin jahilci muna cikin matsaloli da yawa a gaskiya ina samun takardu na tambayoyi wallahi galibi ba na so na karance su na zo na bada bayani abun kunya a cikin su an gane abin da nake nufi su tambayi abun kwajin wata tambaya bai kamata ba ka zo a cikin bainar jama'a a iri wannan karatun da za a sa mutane suna ji wannan kazo kana faɗa wani abun da baya ƙarar jama'a ne amfani wannan abun kuma galibi zaka wanda ya rubuta wannan kana ganin rubutu ka san cewa ba a yi karatu ba wata tambaya ba za ka zo ka yi ta abu irin wannan yanayi ba an gane abin da nake nufi saboda haka sai mun yi karatu don Allah a canja halin da ake ciki dinnan sallah ko ramadan ya wuce din a yi tartibi na yin karatu don Allah a fara Allah ta'ala zai taimaka ko a sati so biyu ka fara zuwa masallaci ka fara zuwa inda ake zuwa ka ana karatu akhdari ajmawi izziya risala da wannan ma kanka ne kake yi ba inda ake karatu irin wannan ana karban kuɗi babu ana gane wallahi ba inda ake karban kuɗi majanan ne ana bayarwa to me zai hana ka zo ka karba karatu sai dai kana so inda kike zakka ma school fees ne kana zuwa to wannan ba dadi bane sabili da haka da Allah canja hali gaskiya bayan ramadan za ku ga muna za mu fara karatu amma abun takaici daga in kaɗan ne masu muwazaba in kaɗan ne masu zuwa in kaɗan ne masu ɗaukar littattafai in kaɗan ne masu bibiyan abun da yadda ake so galibi sai kan zuci assalamu alaikum sai ma gari su tafi abun so ba ruwan su da karatu ilimi zai kire gare da uwa wannan ba zai kire ku ba zai kire mu ma gabaki ɗaya gaskiya darajar mu da ɗaukakar mu shine da ilimin da Allah ta'ala ya ba mu addinin musulunci addini ne na ilimi duk wannan ci gaba da kake gani na waran zaman waraban zaman da kake gani duniya suka kawo mana wannan duk tushen sa musulmai ne jirgin da kake ganin ta sama tana yin abin da take so wanda ya fara kirkiro ta musulmi ne jirgin sama wanda ya fara kirkiro ta musulmi jirgin kasa jirgin ruwa wanda ya fara kirkiro ta musulmi bindiga wanda ya fara yin sa musulmi arsasi wanda ya fara yin sa musulmi duk wannan ka karanta tarihi ba haka kawai na faɗa ba duk musulmai ne kuma larabawa suka fara waɗannan abubuwa lokacin da ba so daɗi ba sosai amma da yanzu an koma an so daɗi duniyar ta mamaye mu gabaki ɗaya to mun bar abu ga hannu wanda suke neman su kakkashe mu suke neman su kima na mutunke su suke kirkiro mana abubuwa mun koma muna bacci muna wannan ƴan uwana musulmi Allah ta'ala yake cewa nufassilul ayati liqaumin ya'lamun muna bayyana waɗannan ayoyi daki-daki amma sai wanda sun yi ilimi za su fahimta Allah ya ba mu ilimi malama suke cewa al-ilmu yabni baitan la imada lahu wal jahlu yahdibu baital izz wa sharaf ilimi yana gina gidan da bashi da tushe bashi da wannan gidan da bashi da iyaye, bashi da magaba, ƴan gata, bashi da masu ƙarfi, amma an samu ɗaya daga cikin ƴan gidan nan yayi karatun ilimi, ya girma ya wannan zai raya wannan gidan gabaki ɗaya, sai ya sake wa gida wannan ruhi da jasadi, gida sai ya zama yana da ƙima a bainal jama'a. Duk gidan da ya kasance ana karatu ilimi a cikin sa gidan nan ya rayu duniya da lahira. Wal jahlu yahdimu baital izzi wash sharafi, jahilci kuma yana rusa duk gidan da ba a karatun ilimi a cikin sa. Gidan da da ana gani ana na gidan daukaka ne, gidan sarauta ne, gidan kaza ne, gidan kaza ne, da wata kila iyaye sun yi, da wata kila kakanni sun yi, ƴaƴan zamani sun zo sun ƙi ba su yi ba, to wannan gida a kwana a tashi, a kwana a tashi, labarin sa zai gogo, sai gidan nan yazo ya rushe ya zama kamar ba a yi sa ba a da. Sabili da haka raya gida shine ilimi, rusa kowane gida shine jahilci. Allah ya ba mu ilimi mai albarka. Sai ta gaba, bismillah.
ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين.
Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake ce da Annabi sallallahu alaihi wa sallama, wa innaka tu aymanahum min ba'di ahdihim, idan suka rusa alƙawurrukan su bayan suka dauki waɗannan alƙawurruka, bayan kun yi alƙawari da su sai suka rusa wannan alƙawari, kamar yadda Quraishawa suka yi muku a baya, suka rusa muku alƙawari lokacin da suka je suka taimaka wa Banu Bakar, aka zo aka yaki Banu Khuza'a da take shiga take karkashin kulawarku, idan suka rusa muku wannan alƙawari, wa ta'anu fi dinikum, sannan kuma suka yi suka a cikin addininku, suka faɗa suka zazzagi addininku, ko kuma suka zagi annabinku sallallahu alaihi wa sallama, to kar ku yi musu shuru, kar ku bar su. Faƙatilu a immatal kufri, an ba ku dama ku yaƙi shuwagabannin kafirci, digadigan kafirci, mushrikin nan manyansu ku yaƙe su, ka sun kashe su saboda suka rusa muku alƙawari, su ma in su samu dama za su kashe ku, an ba ku dama kuma ku kashe manyansu. Faƙatilu a immatal kufri innahum la aymana lahum, lalle su kam ba su da alƙawari, ba su da alƙawurruka, duk wani alƙawarin da suka ɗauka suna rusawa, saboda haka aka ba ku daman ku kaskashe su. Haka innan la'allahum yantahun, zai ba da dama ya tusa tsoho a jikinsu idan sun gan ku da ƙorjininku da buwayarku kun tashi kuna yaƙansu, wannan zai sa su tsorata su sallama su bi ku. An gane da kyau. Ubangiji ta'ala a wannan aya yake ba wa annabi sallallahu alaihi wa sallama izini, cewa duk lokacin da su mushrikai suka warware alƙawurruka da suka ɗauka wa annabi sallallahu alaihi wa sallama, sannan ba su yi shiru ba da bakinsu, sun suka addini, sun zagi annabi sallallahu alaihi wa sallama, sun zagi alƙur'ani mai girma, sun faɗi baƙar magana akan addinin musulunci, to kada ku yi musu shiru, ku bar su. Faqatil, ku kashe su a immatal kufri, ku yaƙi wato ainihin wato shuwagabannin kafirci manyan su. Malaman suka ce da wannan aya za mu fahimci cewa ashe duk mutumin da ya yi suka ga addinin musulunci, suka ga addinin musulunci shine wanda ya suka Qur'ani mai girma, ya suka annabi sallallahu alaihi wa sallama, ya zage shi, to koda yana daga cikin ahlul zimma wanda suna da alƙawarin zaman lafiya tare da mu, amma waninsu sai ya rusa wannan alƙawari ta hanyar suka addini, suka alƙur'ani mai girma, suka manzo sallallahu alaihi wa sallama, to alƙawarinsa babu ya tashi, ya warware alƙawarinsa na zaman lafiya daga lokacin da ya yi wannan abu, ta kuma ya halatta a yaƙe shi. faqatilu a'immatal kufr, Allah ta'ala yake ku yaki shugabannin kafirci. To su malamu suka je tafsir suka ce su wane ne shugabannin kafirci da aka bada izinin a yake su. Wasu malaman tafsir suka ce su ne Abu Jahal, su Abu Sufyana, su Utba da Shayba ibn Ra'iba, Abda ibn Rabi'a, da su Umayya ibn Khaldun makamantan su. An ba ku daman ku yaki waɗannan manya-manyan. Wasu malaman suka ce abin da ake nufi da a'immatul kufr shine mana ku yaki kafirai, saboda kowane kafiri to a matsayin imami ne a kafirkin sa. Saboda haka a'immatul kufr din tana nufi kowane kafiri ne wanda in ya karya alƙawari kuma ya suka addinin musulunci, to ya annabin Allah mun baka dama, mun baka horumi, mun baka ikon ka yake shi. A'immatul kufr innahum la aymana lahum fa ubatu alqawluka aw wata qira'a innahum la imana lahum wa tubana su ba su da imani, ba su da musulunci, ko kuma su ba su da amana, saboda haka kar ku yadda ku yi musu wannan alƙawari la'allahum yantahun. To wannan ba da iko aka ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam ba wani ba fa. Kar wani ya karanta wannan ayar ke to ai yanzu zamanin mu ne, yanzu nan gashi nan kafirai muna gani suna soka musulunci, suna zagin annabi sallallahu alaihi wasallam, bari na dauki makamai, na dauki mataki in je in kashe su. Ba kai aka baka ba, aka ba wa annabi, aka ba wa imani. An gane da kyau, annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake da karfin zartar da wannan hukunci. Shugaban musulmai shi yake da karfin zartar da wannan musulunci a wannan hukunci. Kotu ta addinin musulunci, alƙali na musulmai shi yake da karfin zartar wannan hukunci, amma ba daidai ku mutane ba. Saboda haka hukuncin Allah da aka ce a yi sa ko ina in kaji sa, wanda suke da ikon zartarwa shine annabi sallallahu alaihi wasallam, ko khalifan annabi shine imami, ko kuma kotu ta addinin musulunci, amma ba daidai ku mutane ba ne. Duk wanda ya dauki wa kansa hukunci na addinin musulunci, yaji wani ya zagi musulunci, ya zagi annabi, yake bari yayi masa hukunci, yaje ya kashe shi, to dokar za ta kama shi. Sai ya yi wa kansa, ba sai yaje ya zartar da wannan hukunci shi da kansa ba. An gane abin da nake nufi. To lokaci ya tafi mana, za mu tsaya nan insha Allahu ta'ala. Gobe idan muka dawo za mu sake maimaita dan bayanai da suka rage akan wannan aya, sai mu ci gaba da inda Allah ta'ala ya sawwaka mana. Allah ya taimaka mana abin da muka faɗa zaman to dai Allah ta'ala ba mu ladansa. Wanda muka yi kuskure Allah ta'ala shi yafe mana shi. Allah ta'ala ya karbi azumin mu da sallamu da ibadojin mu gabaki daya. Allah ubangiji subhanahu wataala ya yassara mana al'amura. Allah ya gafarce mu, istirke mu. Allah ya ba mu lafiya, ya zama lafiya. Marasa lafiya daga cikin mu Allah ta'ala ya ba su lafiya. Waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ta'ala ya rahamce su, mu kuma Allah ta'ala ya sa mu cika da kalmar imani. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما أسر والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره الدار العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق منها النار وبشر التحقير وتقول لنا بها ولي ونصيرات ولي مولانا فنعم المولى ونعم النصير.